internet voafrique.com et vos pages Facebook.
Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Juma'a 14 ga watan Afrilun shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa mahukunta a jamhuriyar Nijar sun shirya taron masana harkar noma domin bunƙasa samar da abinci a ƙasar. A jihar Benue Najeriya kuma gwamnatin jihar ta dakatar da dokar hana kiwo na 'yan kwanaki domin baiwa makiyaya lokaci su fice daga jihar. Muna kuma dauke da shirin yanayi da muhalli wadda Aisha Mu'azu za ta gabatar. Haka zalika muke dauke da darussan azumin watan Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran. Kasar Iran ta fake da jigilar kayan tallafi da aka yi ta yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar kasa a Siriya, inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawarta ta Siriyar. A cewar wasu majiyoyi tara na Siriya da Iran da Isra'ila da kuma yammacin duniya, majiyoyin sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa manufar hakan ita ce a inganta matakan tsaron Iran a Siriya ta yadda za su tsara na Isra'ila don a bada ƙarfin gwiwa ga shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Bayan girgizar ƙasar da ta auku ranar 6 ga watan Fabrairu a arewacin Siriya da Turkiya, ɗaruruwan jirage sun yi ta jigila daga Iran zuwa filayen jiragen sama na Siriya da ke biranen Aleppo, Damascus da kuma Latakia, kuma an ɗau tsawon makonni 7 ana ta yi. A cewar majiyoyin, mutane sama da 6,000 ne dai suka mutu a Siriya sanadiyar girgizar ƙasar, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojin Sudan jiya Alhamis ta yi gargaɗi kan yiwuwar ɓarkewar faɗa tsakaninta da dakarun sa kai na ƙasar masu matuƙar tasiri, waɗanda ta ce an girke a Khartoum, babban birnin ƙasar, da sauran wurare ba tare da tuntuɓar ta ba. Zaman tsardar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa RSF a taƙaice ya daɗa tsanani a 'yan watannin nan, wanda hakan ya sa alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojojin da wato da jam'iyyun siyasa don farfaɗo da shirin ƙasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya. A wani bayani, rundunar sojin ta ce girke dakarun na RSF da aka yi a birnin Khartoum da wasu wurare na ƙasar ba tare da amincewa ko haɗin gwiwa da hukumar soji ba saba doka ne karara. Kasar Rasha jiya Alhamis ta ce muddin kasashen yamma ba su kauda nau'ukan takunkuman da suka kakaba ma jigilar kayan hatsi da takinta ba, to ba za ta bari a tsawaita yarjejeniyar jigilar hatsi a tekun Bahar Aswad da Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka aka cimma, wadda wa'adinta ke cika a ranar 18 ga watan Mayu ba. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Turkiya ne suka taimaka aka cimma yarjejeniyar jigilar hatsin Ukraine a tekun na Bahar Aswad a watan Yulin bara don a taimaka a rage matsalar ƙarancin abinci a duniya, wadda wannan yaƙin ya daɗa tsanantawa ta wajen kawo tangarɗa ga jigilar da ake yi daga wurare biyu da suka fi samar da hatsi a duniya. Matuƙar ba a samu ci gaba wajen warware wasu matsaloli biyar da ke damun duniya ba, to babu ma dalilin shiga tattaunawar tsawaita yarjejeniyar jigila a tekun Bahar Aswad har bayan ranar 18 ga watan Mayu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha.
Kuma da lagashe ka yanzu ko an jima kadan, Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, mahukunta a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taron masana akan harkar noma domin bunƙasa samar da abinci a cikin ƙasar. Haruna Mamman Bako na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Ma'aikatun ministocin gidan gona da na hilaye da na kiyo da ma na gandun daji ne suka hada masana akan hilaye na janguriyar Nijar na jahohin kasar guda takwas a ƙarƙashin nauyin hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta ƙasar America MCC Millennium Challenge Corporation da takwaranta ta janguriyar Nijar MCA Nijar Millennium Challenge Account Nijar a ƙarƙashin shiryawar MSA akan hilaye da MCC din ta America ta bada tallafin sama da biliyon na sefa 300 domin rayawa don bunƙasa noma da ma kiwo a jahohin ƙasar don samar wa ƙasar wadataccen abinci da ma hana matasa zuwa ƙasashen waje. Maitar Sa'adu Aladuwa shine masanin dokokin ƙasar a wurin wannan taron da ke wakana a garin birnin Kwandi.
Da yan shekaru gwamnatin Amurka ya kawo tallafi a ƙasar Nijar da a gyara gandarin birnin Kwandi kuma da wasu ayyuka da za a yi wasu jahohi na nan ƙasai. To bisa wannan aikin da aka yi bisa shekara biyu zuwa uku za a cewa an yi abubuwa wanda suka shahi hilaye. Hilaye na gandari kuma da hilaye ma na gonaki da suke cikin kwamin ɗin Kwanni da Tsarnawa. Yau an tara mu don mu diba irin aikace-aikacen wannan da aka yi irin husa'o'i sabbi da aka kawo don saboda jagorancin hilaye. Rage matsaloli da rikice-rikice bisa hilaye kuma da duwani abu wanda yake ƙara bunƙasa noma da kiwo cikin wannan karkara.
A cewar Malam Ibrahim Sule masanin harkokin noma na ma'aikatar ministan gidan gona na ƙasar ya ce taron zai jawo hankulan 'yan kwangila da aka baiwa aikin raya hilayen wuraren noma da na kiwo da su haɗa kawunansu wurin wannan aiki maimakon kowa na yin ibi gabansa.
Kamar yanzu muka ɗauki misali 'yan kwangila da dama wanda suka aiki bisa gandari to yawancin su kowane ne sai yana aiki bisa bangaren shi kadai bai shawartar wani dan uwa to mu ko muka gani yana da kyau dukan su anan masu aiki bisa gandari tunda kamar yadda magana ke faɗa yace boli din ake matsayi yana da kyau a kowane lokaci a zanki haduwa ana maimaita ana canza miyan baki dan abu ya tafi da kyau wani bisa gani wani yana bangaren shi yana nashi aiki wani yana nashi a saka wani wuri an samu sabani amma in suna haduwa suna hada bakin su kaga abubuwa za su tafi daidai ba tare da an samu ta tangarda ba.
An da yi tanadi a wannan aikin na raya hilaye na noma da kiwo a jamhuriyar Nijar tallafin kasar America don baiwa mata da matasa da nakasassu wani kaso don su samu abin dogaro da kai amma a wurin taron mata sun ce sai gafararsa kake ji ba ganin kaho.
Da mun kai zama tare da su to mu ma sun ce ku iya mata za a keɓe muku naku wuri matasa za a keɓe musu nasu kama na kasashe haka su kuma za a kibe musu nasu muna nan dai har yanzu ba su samu ba sun ka kai wurin da za su ce muna ku zo ga naku huri wanda mun ka dauka muku alƙawari mun ka ce za mu kebe muku amma baya ga haka nan akwai muna da mata sosai mun tahi tare da suwa waɗanda adda huri waɗanda adda ikoki to matan nan sai mu ce alhamdulillahi tunda bisa ga abin da aka yi da na redevance da sauransu su diya mata alhamdulillahi mun samu sun sauƙaƙa musu.
Wannan taron da ke wakana a garin birnin Kwanni na samu halartar mahukumta na bariki da na gargajiya kuma zai ɗauki tsawon kwanaki uku. Haruna Mammane Banko na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mammane Banko da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To baba, kasar Serbia bata taba sayar da makamai ko alburasai ma Ukraine ko Russia ba. Ko da yake mai yuwa wato makaman Serbia sun isa fagen daga ta wajen wasu kasashen a cewar shugaban Serbia Alexander Vučić jiya Alhamis. Ya yi wannan maganar ce kwana guda bayan da kafar labarai ta Reuters ta bayar da rahoton cewa bisa ga wani kundin sirri na hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon, Serbia ta amince ta samar da kayan yaƙi ma Ukraine wadda ke yaƙi da mamayar da Russia ke mata ko kuma ma har ma ta tura kayan yaƙin. Serbia bata tura kayan yaƙi zuwa Ukraine ba kuma ba za ta tura ba abinda Vučić ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ƙara da cewa haka zalika Serbia bata tura ma Russia makamai ko alburusai ba kuma ba za ta tura ba ga daddiyar abokiyar nata. A halin da ake ciki kuma, hukumar binciken Amurka ta FBI ta kama wani ma'aikacin tsaro ɗan shekaru 21 dangane da babban kwarmatan da aka yi na ɗaruruwan shafukan bayanan sirrin gwamnatin Amurka da na soji, a cewar Attorney General na Amurka Merrick Garland jiya Alhamis. Jack Taisera, wani jami'in ɓangaren kula da bayanan sirri da na dogarawan tsaron sararin sama da ke Massachusetts, ya shiga hannu ba tare da wata matsala ba a wani gida da ke Dacton, Massachusetts, da yammacin jiya Alhamis, a cewar hukumar ta FBI. Ana ci gaba da gudanar da bincike, kuma hukumar ta FBI ta ce jami'anta na ci gaba da abin da ta kira gudanar da wasu ayyuka na tabbatar da tsaro kamar yadda doka ta tanada. Galan ya ce an damƙe tasirin ne dangane da binciken da ake yi kan kwasar bayanan sirri na tsaro da ajiye su da kuma yaɗa su ba bisa ƙa'ida ba. Ministocin harkokin wajen ƙasashe bakwai na ƙungiyar G7 za su yi amfani da tattaunawarsu ta Japan a mako mai zuwa wajen auna tasirin matakan da suke ɗaukawa a gabas ta tsakiya, a cewar majiyoyin diplomasiyya jiya Alhamis, yayin da al'umura ke sauyawa ta yadda tasirin manyan ƙasashen yammacin duniya ke dusashewa, don haka suke ta faɗi tashin ganin sun ci gaba da yin tasiri. An shammaci Amurka da ƙawayenta na Turai a watan Maris bayan da China ta yi nasarar cimma jituwa tsakanin manyan abokan gaban yankin, wato Saudiya da Iran, wadda ta hada da farfado da hulɗar diplomasiyya bayan mummunar gabar da aka kwashe shekara da shekaru ana yi, wadda ta dada ruru ta ƙiyayya a faɗin gabas ta tsakiya. Masarautar ta Saudiya na kuma ƙara ƙaimi wajen maido da hulɗar bai ɗaya da shugaban Siriya Bashar al-Assad, tana mai bin sahun sauran ƙasashen Larabawa wajen ɗaukar matakan kawo ƙarshen zama saniyar ware da Siriya ke yi a yankin, duk wadda nuna adawa da hakan da yammacin duniya ke yi.
A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin jihar Benue ta dakatar da aiwatar da dokar hana kiwo da na ɗan wani lokaci. Matakin, a cewar gwamnan jihar Samuel Otum, shi ne na baiwa makiyayan daban barin jihar, musamman ma waɗanda suka shigo jihar kwanan nan, don su samu su fice daga jihar ba tare da kame daga jami'an tsaro na dabbobi ba. Ga rahoton Zainab Babaji akan haka.
A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Benue ta sanar da jingine ayyukan hukumar da ke aiwatar da dokar hana kiwo a jihar na makonni biyu. Gwamnan jihar Samuel Otom ya shaidawa manema labarai cewa ya jingina ayyukan masu aiwatar da dokan ne don ba makiyaya damar samun sukunin barin jihar. Daukan matakin da ya biyo bayan rahotanni da hukumomi ba su tabbatar ba na cewa 'yan bindiga sun hallaka mutane 130 a wasu ƙauyukan jihar a cikin 'yan kwanakin nan. Gwamnan na Benue Samuel Otom ya ce wasu makiyaya sun yi korafin cewa ba su san da dokar ba, don haka gwamnati ta ba su sati biyu su fice daga jihar ba tare da sun fuskanci fushin jami'an Livestock Guard ba. Shugaban kungiyar Miyati Allah a jihar Benue Alhaji Risku Muhammad ya ce sun yi na'am da wannan mataki da gwamnati ta dauka, amma suna fatar a yi amfani da waɗannan makonni biyu don yin zaman tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin.
To mu dama rikicin nan na Benue wanda ake yi dama ba rikici na manoma da makiyaya ba ne, saboda ciyaman na manoma da mu makiyaya, to dukkanmu yanzu kanmu a haɗe yake, saboda manoma sun gaji makiyaya ma sun gaji. Dama tun lokaci kafin a yi Christmas mun zauna mun bi kowane local government muna so mu tattauna don Allah wannan abu wanda yake a Benue, a kashe wannan yau gobe a je a kashe wannan, a kashe Filani nan, Filani su je su kashe wayannan, wayannan su je su kashe wayannan, wannan ba zai taimake mu ba. Saboda su Livestock Guard yara ne wanda aka zo aka ba su wani girma, wanda gwamnati ya ba su wani karfi, karfin har ya wuce misali. A kwanakin bayan nan ba shanu ne suke kama ba, sun je za su kun sun samu shanu gabaki ɗaya garke za su kore shi, kuma za su kashe na kashewa, sauran aje a yi lodi ba wanda ya san inda za a kai su. Kuma su Fulani makiyaya har gobe suna da abokanai a cikin mutane wanda za su gaya masu ga inda aka je aka kashe shanunku, ga inda aka je aka riba nama. Kaka duk wanda aka gaya masa haka kana da dukiyanka rana ɗaya ka rasa dukiyanka ko ɗaya babu. Kaka in ba mai imani ba zai iya yi hakuri ba.
Bisa ga fahimta ta wato tunda wannan ɗage doka ko kuma hana su wayannan hukuma ta livestock guard na mako biyu ne kusan cewa bayan mako biyu nan ita gwamnati za ta ƙara dawowa da su domin su ci gaba da irin wannan aiki. Kana ga wannan mataki ne da gwamnati ta ɗauka na kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da kai zayyana?
A shawari na ka gani zan gaya maka in dai an daga wannan a sati biyu nan in Allah ya yarda ba za ka ji wani motsi ba. Ni na gaya maka wannan magana da yardan Allah kuma abin zai zama kowan duniya zai tabbatar haka ne saboda mu makiyayan nan mun riga mun ja masa kunne. Kuma ko a yau ma muna da miti wanda za mu zauna mu yi magana saboda haka da ni a shawara na in gwamnati ko zai dawo da su. Ko ba zai dawo da su ba ya kamata gwamnati sati biyu nan ya kira mu zauna da gwamnati duka mu kawo shawari su kawo shawari. Ba abin da ya fi a zauna a warware duk matsalar nan wanda kana
ji. To idan gwamnati ba ta neme ku ba ku ba za ku neme ta ba?
Mu za mu neme ta. Za mu neme ta yardan Allah. Dama a lokacin fa mu ba so ɗaya ba ba so biyu ba. Ba irin takarda wanda ba mu rubuta ma gwamnati ba. Amma muna gani akwai wanda suke cin abinci. Wanda ba su kai takardan ko mun miƙa takardan baya zuwa abinda za mu rubuta daban abinda za a bi baya gaya ma gwamnati daban. To saboda haka mu muna a shirye muke za mu rubuta masa takarda mu nemi zama da shi.
Gwamnatin jihar Benue dai ta nana ta cewa sassauta dokar na makonni biyu ne. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da Aisha Mu'azu za ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mubarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yana iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata. Wani masani a ɓangaren harkokin muhalli ko ma'aikaci a ma'aikatar muhalli ta jihar Kaduna Dr. Hirawu Aliyu ya yi bayani a game da cutar matsanancin zafi da ake iya kamuwa da ita a lokacin zafi. Sannan kuma ya kasance ba a shan ruwa kamar yanzu da ake azumin watan Ramadana. To Dr. Hirawu ya ci gaba da bayani a game da irin alamu da ake iya gane cewa mutum ya kamu da cutar ta matsanancin zafi wato heat stroke.
Ruwan jiki yakan zagwanye sai kaga mutum na bushewa yana nukewa yana kyamushewa yana dada baki-baki da shauransu. Musamman in aka lura za a ga manyan mutane masu shekara kamar 65 zuwa sama ko yara ƙanana ko sababbin haihuwa da mutane ma wanda yake masu hankali da wanda suke da 'yan cututtuka musamman kamar irin mutane masu kiba da masu cutar diabetes za ka ga ko irin masu shaye-shayen nan ko wanda yake da magani wanda ya kamata ya rika sha ko kuma masu guje-guje a waje ko masu yawan yawo ko masu aiwatar da aiki a cikin tsakiyar rana zaga irin wannan cuta ta son stroke ta fi kama su dan takan sa mutum ruwan jikinsa ya tsotse. To wannan tsotsewar ruwa ita ne take haifar da wannan heat stroke wato wannan cuta ta tsananin zafin jiki wanda in ba an lura da kyau ba ba za a iya magance wannan ba.
Sannan a sa'ar da al'ummar yankin kudancin Afirka suka yi fama da mahaukaciyar guguwar iskar Freddy a watan da ya gabata, matsalar da al'ummar Amurka suke ci gaba da fama da ta a yanzu wata kura ce ta addabi kudancin yankin Kamaru wanda Farfesa Murtala Uba Muhammad da tsangayar kimiyyar ƙasa a jami'ar Bayero da ke Kanon Najeriya ya ce yanayin biyu suna da alaƙa.
ita wannan guguwa ta kwedi da ita wannan iska dauke da kura da aka samu a yankin Kamaru, a za mu tara cewa dukkansu nau'i ne na guguwa da ake cewa cyclone. Dan ila iyaka bambancin su shine yayin da ita kwedi da sauran tropical cyclone sukan fara ne daga teku, ita wancan iska da aka samu wato kura tana faruwa ne yayin da aka samu irin abin da yake haifar da ita wancan guguwa, amma kuma daga hamada. To wannan shi yasa maimakon a samu guguwa ne dauke da ruwan sama, yanzu kuma sai a samu guguwa ce amma mai dauke da ruwa ne na kura wanda zai zo ya tindike sararin samaniya, sai ya zama na abin da ake iya hange na nisa, visibility kenan yayi kadan, kuma ya kawo abubuwa da suka shafi mara da cututtuka na numfashi. Mutane sukan sami wahalar numfashi a irin wannan yanayi, kuma yakan haifar da tsaiko na motsin abin hawa. Dan haka suna da alaka dukkanin su guguwa ne, dukkanin su sun faru ne saboda an sami zafi da yake iska ta dauki zafi, amma kuma abin da ya shafi wedi an samu irin wannan ne a tekun India. Shi ko wannan na Kamaru ya faru ne saboda an sami irin wannan yanayi amma a yankin Hamada. Dan haka yankunan da suke kusa da Sahara sukan yi fama da irin wannan kura da take tasowa, yayin da yankunan da suke kusa da teku su kuma suke fama da irin waccan mahaukaciyar guguwa ta tropical cyclone wacce Freddy yana daya daga cikin waɗannan guguwa.
An nasa bangaren kuma masani akan harkar sauyin yanayi Sani Cikatoran Kawa, kuma ma'aikaci a ma'aikatar yanayi ta jihar Sokoto Najeriya, ya ce matsalar sauyin yanayi shike haifar da waɗannan matsalolin da ake fama da su a babin duniya, kuma kamata yayi al'ummar duniya ta yi karatun tanatsu.
Idan mutu ya kalli Madagascar irin su Red Sea, kakkalli duniya gabaɗaya za ka ga canda ainihin hade take, amma saboda sauyin yanayi yau da gobe ƙasar tana tsagawa, saboda ta tsaga ga ruwan sama na zuwa teku za ta samu hanya, sai ka ga an samu wata duniya. So ita ma wannan shekaru masu zuwa za a waye gari insha Allah za ka ga Afirka ta gabas ta rabu gida biyu. Wanda yake duka waɗannan illoli na sauyin yanayi, ya kamata mutane su fahimci cewa illoli sauyin yanayi suna da yawa ga rayuwarmu da mu baki daya. Idan ka duba yanzu mai saurari za ka ga a sanadiyar wannan sauyin yanayi ruwan sha ma sun fara karanta ga al'umma, abinci ya fara karanta, tashin hankula na kashe-kashen mutane yana ta ƙara karuwa, kuma wannan tashin hankulan ya yi tsanani a ƙasashen Sahara, wanda yake saboda zafi ne da ke karuwa yana sa mutane ba su da hankuri sosai kamar can da aka san su da hankuri da juna. Ga kuma ƙara karuwar talauci ga al'umma, ga kuma mutuwar dabbobi da sauran itatuwa. Wanda duba da wannan, ya kamata al'umma mu tashi tsaye mu san cewa ba mu da wata duniya in ba wannan ba, kuma ba wani dan adam wanda zai zo a ƙasarmu ta Afirka shika mana itatuwa ya dawo mana da ƙasarmu da rayuwar ta ingantatta. To aikin mu ne wanda ya kamata mu tashi tsaye mu shuka itatuwa kullum, mu tashi tsaye kuma mu ci gaba da faɗakar da al'umma, sannan mu tashi tsaye mu rage duk wasu hanyoyi da muka san suna haifar da hayaki domin ceto muhallinmu da rayukanmu. Duba da cewa yanzu gashi kowace shekara muna samun ambaliya ta ruwa, muna samun karancin abinci, muna samun yawan cirutoci, muna samun macewar dabbobinmu suna ƙara raguwa da talauci yana ƙara karuwa. Ya kamata mu tashi tsaye domin mu gudu tare mu.
Mai sauraro, shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, kuma duka-duka abinda shirin namu na wannan mako ya kunsa kenan. Zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya mana ararai, za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To majalla a gaida Aisha Ma'azu da wannan rahoto. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wato sako na watan Ramadana.
Salamu alaikum. Sunana Amina Baba Iyali Kawu daga makarantar Darus Salam Jimeta Ayora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana ma'akithina fihi abada wa yunzila alladhina qalu اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لأحبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أن حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ هوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب آتنا من لدنك رحمة وعجلنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.
Sadakallahu al'azim, Allah raya yara manyan gobe. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci, abinda ake ce ma bakin talauci ja dukkanin ranci. Tunda uwata ta kai wannan makarantar, ta kama hannuna ta ba ƴar uwana ta ce ta rike ni, ban kara shiga makaranta ba har rayuwana kenan. Da dorina ake mini bulala mai baki biyar, wato in yaran sun yi barna na ce ba ni bane, ni ne shi an min bulala. Kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki gane shi. Tunda aka kai ni wannan ɗakin nan, aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara daidai 25 nike biyan kudin ɗaki. Zan yi tallan duba kaina, in biya kudin asibiti, in biya kudin ruwa, in biya kudin laiti, in biya kudin ɗaki, in kuma nemi abin da idan na haihu zan ci da kaina asibiti, in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunanya. Na dafa wake na kuda ya kama, na kuma dafa wake, na kuma aza wake ina tallana na kuda, saboda ina neman kudin da dan je asibiti.
Kallabin shirin na wannan makon, Fatima Muhammad Watara da ake wallakabi da dangana sabiri da kalubale da ta fuskanta a rayuwa. Kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama yar kallo, ke ma kina iya shiga wannan shirin. Murya Amurka, duniya a tafin hannunki.
Mata kuna kokari, yau ina ce da ku buldoza.
Kuma dalla da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe, wato labarai amma a takaice.
To a takaicen baba, kasar Iran ta fake da jigilar kayan tallafi da aka yi ta yi da jiragen sama bayan aukuwar girgizar kasa a Siriya, inda ta yi ta jigilar makaman yaƙi zuwa muhimmiyar ƙawarta ta Siriyar. A cewar wasu majiyoyi tara na Siriya da Iran da Isra'ila da kuma yammacin duniya. Rundunar sojin Sudan jiya Alhamis ta yi gargaɗi kan yiwuwar ɓarkewar faɗa tsakaninta da dakarun sa kai na ƙasar masu matuƙar tasiri waɗanda ta ce an girke su a Khartoum, babban birnin ƙasar, da wasu wurare ba tare da tuntuɓar ta ba. Zaman ɗarɗar tsakanin sojoji da dakarun sa kan waɗanda ake kira rundunar kai ɗauki na gaggawa RSF a taƙaice ya daɗa tsanani a ‘yan watannin nan, waɗanda hakan ko wanda hakan ya sa Alatilas aka jinkirta rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa don farfaɗo da shirin ƙasar na komawa kan tafarkin demokaradiyya.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ga shirin, wato ƙarshen shirin. idan Allah kai mu a shirinmu na la'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsi Mr. Kal Baba Yako Makerine daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam.